Jama'a sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jihurin Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad Dalol da kuma Niya muryar Arewa a Ghana kuma ana iya samun mu Alfa radio kuma shi kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar talata 12 ga watan Satumba Ibrahim ka almasi garba ne da ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke tuskar mu ga kanin labaran
Mazauna tsibirin dake kudancin Florida inda mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta yi wa munan illa yanzu haka ba za su iya komawa gidajensu ba har na tsawon makonni Akalla mutane 16 ne aka kashe waɗanda yawancin sojojin gwamnati ne biyo bayan harin da 'yan ta'addan Al-Shabab suka kai a wani karamin gari mai suna Belal Hawo dake cikin ƙasar Somalia. Shugaban addinin Buddha na Tibet Dalai Lama ya yi kira ga shugaban fafutukar kare 'yancin mutanen ƙasar Myanmar da ta kokarta ta ga an kawo ƙarshen tashin hankalin da ke addaban 'yan jinsin Rohingya.
To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya za a ji cewa hukumar custom ta Najeriya ta kama bindigogi wajen 1,100
an zo da su dai don a cuci kasa kuma Allah ya taimaka muka kama
za a ji cewa kwamitin shugaban Najeriya kan zargin da ake ma sojoji na cin zarafi ya fara aiki amma ɗan raji na cewa
ta kai ma a yanzu a Najeriya yawancin mutane sun dauka cewa committee wata hanya ce ta shashantar da al'amari
kuma da yake a nan Amurka har yanzu ana batun nan na harin ta'addancin ranar 11 ga watan Satumba na shekara ta 2001 zamu ji ta bakin wani ganau dan Najeriya kuma kamar kowace ranar talata Aliyu Mustafa Sakwato na tuba da shirin nan nasa na tsaka mai wuya inda a yau sawun giwa ya taka na rakumi saboda haka za a ji kurar da ke tashi bayan kalaman da Atiku da ministan mata suka yi na baya-bayan nan amma fa duk waɗannan sai fa an sha labarin duniya
masu sare assalamu alaikum mazauna tsibirin da ke kudancin Florida inda mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta yi wa mummunar illa yanzu haka ba za su iya dawowa gidajensu ba har na tsawon makonni kamar yadda fadan shugaban Amurka na White House ta faɗa jiya Litinin mai bawa shugaban kasa shawara a harkokin tsaron cikin gida Tom Bossett ya ce domin kafin abubuwa su farfado su koma yadda suke zai dauki lokaci domin kuwa guguwar ta lalata gadojin da suka hada cikin birni da sauran bangaren birnin Bossett dai yana magana ne bayan da jami'ai na a Florida suka kammala dukkan binciken su tare da auna irin illan da guguwar ta Irma ta yi Wannan guguwar dai bayan ta kasara arewacin Florida yanzu ta dangana zuwa jihar Georgia tare da haifar da ambaliya a yankin. Wannan ne yasa dewan gidajen jama'a da abin ya shafa gidajen suka kasance cikin wannan mawuyacin hali musamman daga yammacin Florida ta gaban kogin Mexico har ya kai zuwa babban birni mafi girma a jihar sai kuma Jacksonville ta gaba tekun Atlantica. Jihar Florida ita ce jiha ta uku mafi yawan jama'a a Amurka. Wata take da kamar mutane miliyan 20 kuma mutane miliyan 6 daga cikin mutanen ba sa da wutar lantarki a sanadiyar wannan guguwa ta Irma.
Akalla mutane 16 aka kashe waɗanda yawancin su sojojin gwamnati ne biyo bayan harin da 'yan ta'addan Al-Shabab suka kai a wani karamin gari mai suna Belal Hawo wanda ke cikin ƙasar Somalia a jiya Litinin kamar yadda jami'ai da kuma mazauna inda abun ya faru suke cewa Mujiya daga jami'an tsaro ta ce 'yan ta'addan sun kai harin ne a wurare uku a cikin wannan gari wanda yake kan iyakar ƙasar Kenya da Somaliyar. Harin na farko an auna shi ne kan barikin sojoji wanda yake da tazarar kilomita 6 daga wajen garin na Belal Hawo. Magajin garin Muhammad Haid ya shaidawa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa Sai da 'yan ta'addan suka tada bom da ke cikin wata mota kafin suka dimfari sansanin sojojin. Har ila yau dai wata majiya mai zaman kanta ta shaida wa muryar Amurka cewa sojojin gwamnati 14 ne suka mutu sakamakon wannan harin, kana wasu 8 kuma suka samu raunuka. Haka kuma ko baya ga aikata wannan ta'asar a sansanin sojoji sai da kuma suka shiga gari suka kaiwa babban charge office din yan sanda dake cikin garin Hari, kamar yadda wasu mazauna garin suka bayyana a muryar Amurka. A Hari na uku kuwa, maharan sun auna babban headquarter gundumar garin ce, sai dai yayin da mayakan na Al-Shabab da sojojin Somalia suke arangama, su kuma sojojin kasar Kenya sun kaddamar da harin dakilewa yan Al-Shabab din hanyoyin shiga kasar ta Kenya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban mabiya addinin Buddha na Tibet, Dalai Lama, ya yi kira ga shugaban fafutukan kare ƴancin mutane ta ƙasar Myanmar, Aung San Suu Kyi, da ta kokarta daga cewa an kawo ƙarshen tashin hankalin da ke addaban ƴan jinsin Rohingya na ƙasar ta. A cikin wasiƙar da ya rubuta mata, shugaban addinin na Tibet ya ce yana mamakin yadda lamarin ke ƙara kurkucewa kusan kodayaushe. Sashen harshen Tibet na wannan gidan rediyon ya samu wannan wasiƙar, wanda har a ciki yake sake taro mata wata tattaunawa da suka yi a shekaran baya, salin da yake bukatarta da ta yi amfani da irin tasirin take da shi domin kawo ƙarshen matsalar da musulmai ke fuskanta a ƙasar. Haka kuma Dalai Lama ya gargaɗi shugabar ta Myanmar da sauran shugabannin ƙasar cewa muddin ba su shawo kan wannan matsalar ba, to ba shakka hakan zai iya janyo ƙaruwan tashin hankali da nakasan ƙaddarorin jama'a a cikin ƙasar.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ba tare da wata adawa daga wata ƙasa ba ya amince da ɗaukan wasu sabbin matakan karya tattalin arzikin ƙasar Koriya ta Arewa saboda gwaji na uku da ta yi na makamanta na nukiliya da ake kyautata zaton sun haɗa da gagarumin bom ɗin na hydrogen. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta ce an ɗauki wannan matakin ne don a tabbatar wa Koriya ta Arewar cewa duniya fa ba za ta taɓa barin ta kai ga mallakar makamin nukiliya ba. Haley ta ce waɗannan matakan na baya-bayan nan za su takura Koriya ta Arewa ta hanyoyi da dama da suka haɗa da hana ta samun isassun kuɗaɗen da za ta gudanar da ayyukanta na ƙere-ƙeren makaman nukiliya da masu linzami. Haka kuma waɗannan matakan muddin aka aiwatar da su za su rage sulisi ɗaya na yawan man da za ta iya shigowa da su daga ƙasashen waje, wanda Haley ta ce Koriya ta Arewar na buƙata don gudanar da masana'antunta na ƙera makamai. Sai dai ƙasar China na jan ƙafa wajen ganin an ɗauki wani mataki mai gauni da zai iya durƙusar da tattalin arzikin ƙasar ta Koriya ta Arewa. A martanin da ta maida ƙasar ta Koriya ta Arewa ta ce Amurka za ta daddana kutarta muddin dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da wannan matakin. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a Najeriya, inda hukumar Kwastam ta ƙasar ta bankaɗo makamai wajen 1,100. Babangida Jibrin Gareka.
Babban controller general na hukumar Kwastam kanan Hamid Ali Murabus shine ya sanar da hakan ga 'yan jaridu a birnin Lagos.
So if you add 600 plus 300 plus 200.
Yace kamar da kuka sani a can baya mun kama wasu bindigogi manya 661 da kuma 440, kuma wannan container mai tsawon kafa 20 mun kama shi ne a ranar 7 ga watan Satumba, inda aka nuna cewa kayayyaki ne dake da nasaba da ababen wanke hannu na banɗaki da sauran kayayyakin famfo. Yanzu kuma dai wani jami'i da ya taimaka wajen fitar da kayan yana hannu. Kanan Hamid Ali Murabus ya yi bayanin cewa a ƙarƙashin sa hukumar Kwastam za ta yi iyawanta wajen gano masu ruwa da tsaki wajen shigo da makamai cikin Najeriya. To kuwa masana harkokin tsaro ke ganin wannan kamu na makamai da hukumar ta Kwastam din take yi? Tambayar kenan da nawa Kanan Aminu Isa Kwantagora Murabus.
Abin da ya nuna cewa wannan sana'ar da yana yi yanzu gani dai da aka sa ido ake kama wanda ke shigo da su. Muna dai fatan mutanen Kwastam za su iya bayyana mana waɗanda ke yin wannan mummunan sana'a saboda mutane su farga
su ma dai ƴan Najeriya ba a basu baya ba wajen yabawa da matakan da hukumar ta Kwastam din ke dauka.
Gaskiya mun ji dadi kuma muna farin ciki da Allah ya sa hukumar Kwastam ta kokari ta samu damar kama waɗannan makamai, saboda gaskiya suna kokari ya cancanci a yaba musu akan waɗannan bincike da suke yi na kwakwaf.
Hukumar ta Kwastam dai ta bayyana cewa tana ci gaba da gudanar da bincike domin gane ainihin waɗanda suka shigo da waɗannan makamai. Hairar da nayi da shi a controller mai kula da tashar ruwan tinka Alhaji Bashir Yusuf ya bayyana kokarin da hukumar take yi ta tashar jiragen ruwan na tinka.
Kowa ya san yadda harkan tsaro take a kasan nan. An zo da su dai don a cuci kasa, kuma Allah ya taimaka muka kama. Mu custom muka kama, ba wani ya kama ya kawo mana ba.
Babin Ejiprin Murya Amurka daga Lagos.
Alaikum, kuma a gaida baban gida daga Lagos. Kuma bari mu kada babban birnin tarihin Najeriya Abuja, inda kwamitin da shugaban kasa ya kafa don binciken zargin da ake ma sojoji na cin zarafin bil'adama ya fara aiki. Sale Shehu Ashaka gare ka.
Bayan kammala aikin kwamitin, zai miƙa rahoton ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari don ɗauke matakin da ya dace bisa waɗannan zarge-zarge na wuce gona da iri da sojojin ke yi. Profesa Ajibu Ibrahim na kan gaba a kwamitin da nuna ƙwarin gwiwar aikin su zai yi tasiri.
Mu za mai aikin da aka ce mai shi shugaban ƙasa lokacin da ya kafa mu, abin da ya ce in dai muka yi aikin nan inda ya kamata, to abubuwan da muka ce gwamnati su aiwatar za su yi. Sojoji suna wurare daban-daban, akwai abubuwa da suka faru kuma sun fara gaya mana yau, amma za mu ci gaba mu saurare su, mu tambaye su abubuwan da ba mu gane ba, sannan daga ƙarshe mu ce ga fahimtarmu na gaskiyan abin da ya faru.
Ita ma 'yar kwamitin Hawwa Ibrahim ta ce in an yada aikin kwamitin, mutane za su fito su bada bahasi da zai taimaka a samu adalci.
So ya kamata masu watsa labarai da sun samu mu duba suwaye da suwaye me suke ji, rediyon kasar su, ƙauyen su suke ji, a kowane inda za su samu labarai da za mu iya kai musu labaran. Ba na fito Gombejiya, na kuma tafi Maiduguri, ba su samu labari ba. So ina jin akwai ɗan aikin da za mu yi don yayata labari na ɗaya kenan. Na biyu, mutane suka tsaya sai wajen ƙarshen abu sai su taso su mata zugumi su fada kai. To muna ga akwai alama kamar daga Yobe sun tattaro abubuwan da su tattaro sun kawo, ko shi kai akwai ɗan gyara da ake akai. So akwai wasu memo da har yanzu muke tsumaya, muna kuma fatan za su iso kwanan nan.
A nasa ɓangaren Isa Sunusi na hukumar kare haƙƙin ɗan adam, wato Amnesty International, ya yi fatar aikin kwamitin ba zai zama na je kana yi ka ba.
Kai ta kai ma a yanzu a Najeriya yawancin mutane sun ɗauka cewa kwamiti wata hanya ce ta shashantar da al'amari, ba wai a duba a yi gaskiya ba. Mu dai muna ba su abin da muke kyakkyawan fata, kuma mun fitar da sanarwa a yau inda muka nuna cewa ga fa abin da ake buƙata a tabbatar da cewa wannan kwamiti yayi aikinsa, tabbatar da cewa an yi komai an age shi, sannan waɗanda wannan kwamiti ya same su da laifi to a hukunta su.
Zuwa fara aikin kwamitin, ƴan kungiyar shi a Mabiya Ibrahim Al-Zazzaki ba su halarci zaman ba. Sale Shehu Ashaka, Murya Amurka, Abuja, Najeriya.
To a gaida Sale. To bari mu dawo nan Amurka, inda jama'a ke ci gaba da tunawa da harin ta'addancin nan da aka kai ranar 11 ga watan Satumbar shekara ta 2001. Wanda ya sanadin mutuwar mutane kusan 3,000. Wani ɗan Najeriya mai suna Garba Suleiman Krako, mazaunin birnin Boston Ganauni, kuma na ɗaya daga cikin waɗanda suka auna arziki, don haka na tuntuɓe shi don yi mana bayanin al'amarin. Sai ya ce,
to assalamu alaikum masu sauraronmu. Wato abin da ya faru shekaru 16 da suka wuce, wato ran 11 ga watan Satumba, wato jirage ne suka tashi daga nan garin namu, daga Boston. Jirage wajen guda hudu, duk Larabawa ne a cikin wannan jirage. Niyyan su daman su ruguje gidaje da inda bayanan jama'a suke, abinda suke niyya kenan domin su halaka Amerikawa. To inda suka kai niyyan hari daman wani gini ne wanda ake ce mai World Trade Center. A wannan guri akwai hotel guda biyu masu tsawon gaske, wanda yake ɗaya daga cikin su yana cikin Marriott Hotel ma yana wurin a wannan tagwayen gini. Kamfanoni ne da ofisoshi da komai da mutum ka sani a wurin, masu sauraron mu a wannan guri. to a 10 ga wata Michael Jackson da shi da ƴan uwansa wanda suka daina wasannin laye-laye da waƙe-waƙe wato Malone Randy da Jermaine za su yi wasa to ni abin da kai ni New York City wato Allah da ikonsa an ce zakarin da Allah ya nufin ya tara ko ana ruwa muzuru ana shahu sai yayi ni ganin ba kuma Allah zai nuna mishi to ni kam da yanzu na zama tarihi domin abin da na gani a ranan nan mun je kallon wannan wasa da Michael Jackson zai yi a New York to saboda alaka da nake da su da manya-manyan hukumomi na hotel-hotel na kasar nan aka bani wato irin rahusa rangwame yake charge abinda ake charge a daki daya a wannan hotel inda jirgin sama na farko ya fada ya ruguje wannan Twin Tower din wato tagwayen gini dala 550 ake biya kwana daya to ni an bani akan dala 45 staff associate discount ake cewa wato ma'aikaci ne babba ne a wurin to sai ya kasance da naje saboda kawai sun gani baki a gurin sai suka mun launin bambancin fata suka ce ai babu daki ashe Allah dai ya kwace ni ne kuma Allah ya sani ban ji dadi ba na fusata har nayi magana cewa to wannan ne kuma bambanci kuma wato abu da ake cewa da turanci racism ya za a yi ga takardun booking ina reservation ina da komai da komai ku ce ba daki suka ce in yi hakuri sai dai a kai ni annex to a lokacin su Michael Jackson sun kusa fara wannan wasa sai na ce to su kai ni annex Allah da ikon su shi muka je aka kai ni wannan guri annex din kuma bai da nisa da wannan gine-gine da safe kaman karfe 9 mun waye gari kawai sai jirgi na farko suka taso da shi daga garinmu nan Boston su waɗannan pilot da mun su a makarantar da suka koya a Boston koyi da za su tashi ne kawai su fara fudi a sama amma ba su damu da yadda za su sauka ba su dai kawai yadda za su tashi su sarrafa jirgi a sama Allah da ikonsa kawai suka je suka darama wannan gini na farko shi alfayar kenan
to mai saurare sai a biyo mu a shirin hantsi don jin ci gaba da kuma ƙarshen wannan hirar yanzu kan bari mu za ku da gefe Aliyu Mustafa Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba
saka mai wuya
ita dimmai alhaji mama taraba minista ce a ƙarƙashin gwamnatin ba shugaba Buhari abin da ya dace shi ne loyalty dinta da ubangidanta wanda ya kawo sunanta daban loyalty dinta ga mai gidanta wanda take yi mai aiki daban ita hajiya ma ta sani daga PDP da shugo APC kuma tare a ce ku suka shigo APC kuma tun tana PDP ba ta tare a ce ku a ce ku ubangidanta ne na fahimci cewa abu biyu ya faru na farko ta san cewa wannan kalamin da ta yi zai biyo baya da kula na biyu sako ne na gidan Atiku Abubakar ta isar ma 'yan Najeriya
fati zinan akwai shugabanni akwai bola tinubu da kamfiyarsa akwai Atiku da kamfiyarsa akwai shi baba Buhari da jama'a
jama'a muna fata kuna nan kallon kamar da muke a nan Washington DC barkanku da zuwa ga shirin mu na tsaka mai wuya kamata ya ce yau mun zo mun ci gaba da sauraron muhawarar da muke yi akan rikicin jam'iyyar APC ta jihar Kaduna to amma kuma magana da ministar matan Najeriya Hajiya Aisha Jumai Alhassan da ake wa lakabin Mama Taraba ta yi wanda kuma aka warwasa ko ina a duniya ne cewa ita mai gidanta Atiku Abubakar za ta goya baya in Allah ya kai mu zaɓen 2019 ba Buhari ba ya sa dole mu canja alƙibla mu auka cikin wannan zancin da ya dauki hankalin mutane ko ya kawo musu rabuwar kawuna
Zurana Al-Hassan Shaibu balaka Husaina da minister magana da Aisha dai minister ta Muhammadu Buhari ba karamin kuskure ne saboda ita siyasa da kake gani an ce siyasa ra'ayi ce kware kuwa amma tunda siyasa ra'ayi ce amma kuma ai ba ce siyasa hoka ba ce ko duk lokacin da aka ce mutum mai mutunci ne mai daraja mutane suna bayin mutunci da daraja to kai ma kamata a ce ka bayin mutunci da daraja shi tunda shi dai tsohon nan siyasan nan da kake gani yana yi shi wai yana yi ne dan kasar ba kuma dan jama'ar kasa sai kaga tunanin da ita Aisha take yi take cewa ko da za ta je ta fada a gaban Buhari ta ce ita kaza da kaza me da me me da me ta gode ta yi menene to ni ina ganin kawai ba maki lokacin siyasar da ne Allah ya kawo shi karshen siyasar da ne Allah ya kawo shi
Sunana Muhammad Jimmy Ibrahim mai sharhin al'amuran siyasar Najeriya game da wannan abin da ya faru tsakanin Mama Taraba ma'ana in ta faɗi ra'ayinta akan cewa ita tana tare da mai gidanta. Wannan duk da cewa su ƴan Buhariya abin bai musu daɗi ba, to amma dai wannan idan har an kallo an nazarce shi a hankalci za a iya ganin cewa ita ta faɗi ra'ayinta ne, kuma babu illa akan mutum ya faɗi ra'ayinsa. Ƙarewa ma ATC nan fa a Malgadishan ne, ba wadda iyace da tuntunta a kafarin sa ba, kuma iyace wadda wasu fito daga ECDP, wasu fito daga EAC, wasu fito daga wani ne fati duk daban daban ne. Kuma ba a tsammani inda an zo an haɗa an kafa wannan abin a ce kuma mutum ba zai tuna baya ba. Ta haka ne abin da Mama Taraba ta yi na tuna cewa da tushenta a abin wanda yake ya dace.
Haka ne, daga lokacin da Maman Taraba ta yi wannan kalamin nata ya raba kawunan mutane manyan su da ƙanana, to ma ba ƙososhin gwamnati da na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ba. Izuwa yanzu aƙalla minista ɗaya na wasanni Solomon Dalom da gononi aƙalla guda biyu da suka haɗa da Nasiru El-Rufai na Kaduna da Ibikunle Amoshun na jihar Ogun sun fito sun cecike ita ministar sosai, suna kira akan ta da cewa lallai sai ta sauka daga mukamin nata. To amma kuma kamar yadda aka ji tana da mugwaya baya da ke ganin faɗan ra'ayinta ai ba laifi ba ne, tunda dai kundin tsarin mulkin Najeriya ya baiwa 'yan Najeriya ɗin damar kowa ya samu wannan 'yanci na faɗa albarkacin baki. To akan haka ne wakilinmu na Abuja Hassan Maina Kaina ya gayyato mutane biyu masu suna iri ɗaya, dukansu Abdullahi ne amma kuma masu bambancin ra'ayi akan wannan lamari. Wato Abdullahi Alabura mai kare Maman Taraba ɗin da kuma Abdullahi Aliyu Katsina na kungiyar magoya bayan Buhari ta BSO, wanda da shi ne Hassan zai fara mana.
Abdullahi Aliyu Katsina, menene da ke cikin wannan maganar na Maman Taraba?
To a'udullahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai ita Maman Taraba a nawa fahimtar na fahimci cewa abu biyu ya faru. Na farko ta san cewa wannan kalamin da ta yi zai biyo baya da kura. Na biyu sako ne na gidan Atiku Abubakar ta isar ma 'yan Najeriya cewa Turancin Adamawa ya shirya tsaf wajen sake takara a zaɓe mai zuwa na shekara 2010. Saboda haka wannan abubuwan bai wuce wannan ba, ta nuna tana tare da shi kuma ta ɗauko saƙon gidan shi da isar ma duniya gaba ɗaya cewa wannan shi ne abin da ke faruwa yanzu a ƙarƙashin ƙasa na ɗan takararmu wanda muke mara mu baya, kuma wanda muke so ya zama shugaban ƙasa zaɓe mai zuwa a ga halin da gidan yake ciki.
To amma Abdullahi Katsina, daga ɓangarenku kun tada kura sosai, inda har ma ministan matasa da wasanni da Solomon Dalom ya nuna bacin ransa kwarai da gaske, inda har ma ya kira ga raida da gaggauta sauraya daga kan mukaminta ko kuma shi shugaban ƙasa ya sauke ta. Kuna ganin ba ta da ƴancin faɗin albarkacin bakinta don ta yi wannan maganganun a siyasance?
Ai, tana da shi, shefin ya ma ta faɗa haka, inda ta san ba ta da shi da ba za ta faɗa ba. Amma inda da yake fitar da wannan kalamin nata bai wuce yanzu yanayi ne ake naya za a fito Najeriya daga halin da ke ciki. Yanayi ne na shugaban ƙasa ya dawo daga cikin rashin lafiya. Ana kokari a ga cewa an mara ne baya na ganin cewa ya sauke nauyin alƙawura da aka yi Najeriya na lokacin da ake yin kamfen. Ba a yanzu sai irin wannan magana ba gangar siyasa aka buga ba na farko. Na biyu lokuta akwai ƴan takara da yawa wanda suke da ambition na yin takara, wanda kuma mutane magoya bayan suna fitowa su ba su yi magana ba. Amma magoya bayan su ma ba su yi magana irin wannan ba, sun yi shiru amma suna aiki ƙarƙashin ƙasa. Saboda ni ina ganin cewa babban kuskure ne mutumin da yake ƙarƙashin shugaban ƙasa a matsayin shi na babban minista, kuma yana cikin wanda ya yi rantsuwa cewa zai mara baya ma shugaban ƙasa wajen sauke nauyin alƙawarin da ya ɗauka a lokacin kamfen. Ya ce kuma yau an waye gari, maimakon a yi aiki da mutane za su gani su yaba, sai kuma a zo a karkatar da tunanin mutane zuwa yin takara na shekara 2019 wanda lokaci bai yi ba. Yau da ba minista ba ce ba ta yi wannan maganan, ana iya ganin shi a matsayin wani wanda yake neman shiga a wajen Atiku Abubakar. Amma yau minista, duk wani minista da yake a ƙarƙashin gwamnatin nan, ya kamata ya kasance yana da 100% loyalty da shugaban ƙasa.
Na'am, Alhaji Abdullahi Alabura, ka ji abin da shi Abdullahi Aliyu Katsina ya faɗa ko?
Eh, kwarai da gaske, na ji wallahi.
Da farko a ɓangarenku na Maman Taraba, yanzu kun amince cewar ita sunanta Aisha Juma'a Alhassan ta yi kuskure?
Eh, to ka san Hassan, wato magana yadda ka fahimci magana ba dole ba ne ba fahimci magana kamar yadda ni zan fahimta.
Pakis dinan akwai shugabanni, akwai manya-manya a cikin wannan wurin. Akwai Bola Tinubu da kamfiyarsa, akwai Atiku da kamfiyarsa, akwai shi Baba Buhari da jama'ansa. Kowa da wani party aka fito aka hada karfi da karfi. Ya zamu kwace kuka wannan gold da garin PDP. Haka kowa yana da ubangijinsa, ko kowa yana da magoyi, yana da kowa ubangijin kwace magoya bayan sa. In ka hajiya fa ka sani daga PDP da shi gudu PDP. Kuma tare a cikin kusa da gudu PDP. Kuma tun tana PDP ba su fi tare a cikin. Sai kuma ba ta fara ba siyasa ba. Ka gani ko a cikin ubangijinta ne. Sannan da aka zo aka yi nasara. Manyan nan zaka ci zaka ɗauki minista ka ba a cikin ne. Zaka ɗauki minista ka ba mu kunkwaso ne. Ka gani sun ga sun mutane lokacin to mun yi to yanzu kowannen kowane group kawo jama'a su nan. Sun kawo jama'a su nan. Ita hajiya Allah ya sa ta samu gargamanta fa ita karfe tara.
Wannan batun da kawai duk kowa rigatar da wannan magana shi ne. Menene ya sa tana minista karkashin Muhammadu Buhari kuma take campaign a wani wuri daban? Ana kamar tana da abin da Tura ke cewa divided loyalty kamar wato tana son gida tana son daji.
A'a ba mu ganin divided loyalty a ciki. Ka gane ko abin da ta mu ganin divided loyalty shi ne ita ta samu kanta ne a ƙarshen Buhari tana aiki ma Buhari amma mu ganin ra'ayin siyasa a cikin APC tana da wajen gidanta. Shi yasa ta fito babu munafurci ta faɗa idan ita na ta yi zage ne ta ta ƙarshen Buhari kuma tana aiki kuma zai shekara hudu ne daga yanzu zuwa shi tun tuna shi ne. Tun tuna tun nan ba kai shi ba tun ba. Kuma gane ba, aikin ka ne gane ba. In a cikin aikin ka ne aka samu ko ta yi wani abu na munafurci ka gane ko. Ba wani ra'ayin ta faɗa ba. Tana magana ta idan an ga tun tuna shi ne ba. Tun tuna shi ka ai wani tun bariya su yayi.
To, Abdullahi Aliyu ka tuna bayan zawa gare ka. Daga bangaren ku, manyan ku da ƙananan ku kamar da na ga maka irin su Solomon Dalon da Florence suna ta kira-kirayen Muhammadu Buhari ya sallame ta daga aiki ko kuma ita da kanta ta yi murabus duba da abin da ya biyo baya. Ya kake kallon wannan kira-kira da kuke yi a halin yanzu?
To, Alhaji Hassan, ni kafin nan an sa wannan ina so ma shi ka kura na gyara. Gyaran da nake so mushi ne maganar cewa tana tare da shi a Turakin Adamawa kuma tana goyon bayan shi. Ai ba sabon abu bane ba a 'yan Najeriya. Ban yi tunanin cewa sai ta fito ta yi wannan za ta ƙara jaddada wannan ba. Kowane ɗan Najeriya ya san tana tare da Atiku Abubakar. Kuma kamar yadda Atiku Abubakar ya kawo ta, ai su Tinubu da sauran 'yan takara an ba su irin wannan dama kuma sun ba da mutanensu. Amma ban yi tunanin kuma har yanzu in ba kuskure ne ba irin mutanen su Bola Ahmed Tinubu, su Rafi Musa Kwankwaso da sauransu yana da wahala a ce ba sa takara ba sa da sha'awar takara. Kila a zafi mai ba, kila kuma in Allah ya kaddara shugaba Buhari ya gama takarar shi. Kaga kenan shin shi Atiku Abubakar daban yake da irin su Bola Ahmed Tinubu ko su ɗan gidan Atiku Abubakar sun fi ɗan gidan Bola Ahmed Tinubu sun nuna biyayya ga Bola Ahmed Tinubu ga ubangidan. Abin da nake so mu gani a nan wuri shi ne ita Jummai Alhaji Maman Taraba minista ce a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Buhari. Abin da ya dace shi ne loyalty ɗinta da ubangidanta wanda ya kawo sunanta daban. Loyalty ɗinta ga mai gidanta wanda take yi ma aiki kuma wanda ta fahimci irin kujeri da yake da shi na ci da Najeriya daban daban. Saboda haka ni a nawa fahimtar ta yi wannan abun a lokacin da bai dace ba kuma ta yi wannan abun a bisa kuskure babba a matsayinta ne da cikin manyan jami'an gwamnati.
Ina zuwa Abdullahi, kafin ka cigaba yanzu kuwa bangaren su. Ashe wata kila za ku so ku ga cewar Maman Taraba ta fito ta nemi gafara kenan ko?
Yawwa, abinda ni nake gani saboda ban goyi bayan shugaban kasa Buhari ya kore ka ba.
Abdullahi Alabara kana jin mu ai?
Eh ina jin ku.
To kaga su mutanen Buhari Support Group suna ganin cewar ya kamata ita Maman Taraba ta fito ta nemi gafara abin da ta yi. Ko da kuke karkashin ta za ku ba ta wannan shawara ta fito ta nemi afuwa?
Kuma da lagashi ku malamai to jama'a iyakacin abinda lokaci ya ba mu damar mu kawo muku kenan a wannan safiya sai kuma rana wato yin Allah ya kai mu mu dawo mu ci gaba da wannan magana din. Muna gode su bakin namu Abdullahi Alabura da Abdullahi Aliyu Katsina da kuma shi wakilin namu na Abuja Hassan Maina Kaina wanda ya shirya wannan tattaunawa ya hada ta ya aiko mana ita daga can Abuja. A madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwatani a Washington DC.
To ma sauraron mu a muna aikin gafara ba za mu iya kawo muku labaran duniya a takaice ba sai dai a biyo mu a shirin hantsi a ji sabbin shirye-shiryen namu kamar yadda muku alƙawari sai Allah ya taimaka.